Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan safiyar Juma'a babbar rana akan mitoci 25-31-60. A jamhuriyar Niger kuma za a iya ji mu ta gidajen rediyon amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Ni ne Baba Yaku Makeri tare da Aliyu Mustapha Sakkwato. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
To baba, a Najeriya ana murna kan sosai da bayyanar ko kuma kutatta ƴan matan nan 20 da wani abu ƴan cibok da aka kamo, amma akwai ta baba ne da aka samu su. Muna da alƙaluman da ke nuna yawan musulmin da ke shirin jefa ƙuri'a da kuma wanda za su jefa wa ƙuri'a ɗin. Sannan shugabannin ƙasashen duniya na ta aika saƙonnin ta'aziyya ga iyalan sarkin da aka ce ya fi kowa daɗewa na sarauta a duniyan nan.
To bayan kun gama jin labaran duniya, za ku yi ƙoƙari da ministoci da hafsoshin sojar ƙasashen tafkin Chadi ke yi a yaƙinsu da Boko Haram.
Mutanen nan sun binne nakiyoyi, ba a kyakkyawan gyara gurin ba, matsala ne. An kori Boko Haram kuma ka zo kuma nakiya ta kashe ta.
Akwai kuma hira da Hajiya Naja'atu Muhammadu a wata kusa ce mai fafutukar ganin an kwato ƴan matan Chibok akan karbo, wato su wasu daga cikin ƴan matan wadda gwamnatin Najeriya ta yi.
To ai da cewa suka yi ba za ma su yi magana da ƴan Boko Haram din ba.
Suwa wannan gwamnati?
Gwamnati ta fito da farko, sannan daga baya kuma ta zo ta ce ita ta miƙa wa.
To ko bayan wannan muna da shirin lafiya uwar jiki da Jummai Ali za ta kawo muku, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da asuba. A Najeriya ana ci gaba da murna da ko bayyana ra'ayoyi daban-daban game da kubutar 21 daga cikin ƴan matan na Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace, wanda suka samu ƴancin kansu har ma suka sadu da mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo jiya Abuja. Mataimakin shugaban ƙasar wanda ya ce kubutar yaren abin yabawa ce, ya musanta rahotannin da ke cewa ba ni gishirin ba kamar da aka yi tsakanin ita gwamnatin Najeriya da ‘yan Boko Haram, inda ita gwamnatin ta sako wasu kwamandoji hudu na Boko Haram, su kuma ‘yan Boko Haram ɗin suka sako waɗannan ‘yan matan. Shi ma ministan watsa labaran Najeriya Lai Muhammad ya ɗora nasarar samun ‘yan matan akan abin da ya kira cijiyar da aka yi wajen gudanar da tattaunawa da sulhun Taba, wanda su ne suka haifar da aminci a tsakanin sassan biyu, wato gwamnatin da su ‘yan Boko Haram ɗin. Rahotanni dai sun ce kungiyar ba da agaji ta Red Cross da kuma gwamnatin ƙasar Switzerland ne suka yi jagorancin tattaunawa da ta kai har aka sako waɗannan ‘yan matan. Kuma hukumomin na Najeriya sun ce za a ci gaba da tattaunawa ɗin domin neman kubutar da sauran yaran da suka rage tsari a hannun ‘yan Boko Haramiyar. Tun a cikin watan Afrilun shekarar 2014 ne dai mayakan Boko Haram suka yi awon gaba da ‘yan matan kusan 300 daga wata makarantar sakandare da ke garin Chibok can cikin jihar Borno. Da yawansu sun samu sun gudu, amma dai har yanzu akwai mai tun da 19 da ke tsare.
Michelle Obama, matar shugaban Amurka Barack Obama, ta ce kalaman ɓatanci kan jikin mata da ke fitowa daga bakin ɗaya daga cikin ‘yan takarar shugaban ƙasa a zaɓen wannan shekara maganganu ne na cin zarafi masu ban tsoro kuma wanda ke da ciwo a wurin mata. Matar shugaban ƙasar dai ba ta fito fili ta ambaci sunan Donald Trump ba a cikin jawabi da take yi na motsa jiki wadda take gabatarwa a jiya wajen wani taron yi wa Hillary Clinton campaign. Amma kowa ya san tana magana ne game da zargin da wasu mata guda huɗu suka fito suna yi, inda suke cewa Donald Trump ya taɓa jikinsu ba tare da amincewarsu ba. Michelle Obama ta ce irin waɗannan maganganu ba abin da ya kamata ba ne a riƙe shi ko kuma a ɗauka wani abu ne da aka saba yin shi ba, kuma ta ce bai kamata a bari ana yin su ba don kawai ana cikin haɗa-haɗar siyasa na zaɓe ba. Shi ma Donald Trump dai ya zare damtse sosai wajen kare kansa daga waɗannan zarge-zargen da matan suke yi mishi, wanda aka wallafa a manyan jaridun Amurka irin su New York Times, Palm Beach ta Florida, da Washington Post da kuma mujallar People Magazine. Ɗan takaran ya ce duk waɗannan mata maƙaryata ne kawai da suke yi mishi ƙazafi, don a ce wasa duk abin da suka faɗa ba ɗaya da ya taɓa faruwa.
To muna ba ku labaran duniya daga sashen Hausa mara Amurka a birnin Washington DC. Wani bincike da aka gudanar a Amurka ya nuna cewa kashi 86 cikin 100 na musulmin da ke zaune a wannan ƙasa duk sun gama ƙudurta cewa za su fito su jefa ƙuri'unsu in Allah ya kai mu ranar zaben shugaban ƙasar da za a yi ran 8 ga watan nan mai zuwa na Nuwamba. A daidai lokacin da ake ganin kamar kiyamar da ake nuna musulmi da musulunci suna ƙaruwa a cikin Amurka din. Ƙungiyar kare haƙoƙin musulmi ta Amurka da ake kira CARE ita ce ta fito jiya ta alƙaliman da ke nuna sakamakon wannan binciken. Inda kuma aka nuna cewa daga cikin wannan kashi 86 cikin 100 kashi 72 cikin 100 duk sun yanke shawara cewa ƴar takarar shugaban ƙasa ta jam'iyyar Democrats Hillary Clinton ce suke shirin su baiwa ƙuri'unsu, yayin da kashi 4 cikin 100 suka ce za su jefa ɗan jam'iyyar Republican wato Donald Trump nasu ƙuri'un. Akwai kuma kashi 3 cikin 100 da suka ce su kam ƴar takarar jam'iyyar Green Party Jill Stein ita za su zaɓa. Yayin da kashi 2 cikin 100 na ƙarshe suka ce su kam hankalinsu ya fi kwantawa da Gary Johnson dan takarar jam'iyyar Libertarian Party.
Mutane 38 aka halaka, aka raunana fiye da 50 a cikin wata mummunar tarzoma ta barke a ranar Laraba shekaran jiya a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. An ce tashin hankalin ya samo asali ne tun daga lokacin da mayakan ƴan tawayen Silika suka afkawa garin Kanga Bandoro, inda sojojin kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka tunkare su har suka kashe mutane 12 a cikin ƴan tawayen. Sai dai kuma cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu akwai fararen hula guda 9. Ana jin wannan farmaki kamar ramuwar gayya ce da su mayakan Silika ɗin suka kai don rama kisar gilla da aka yi wa wani ɗan uwansu, a cewar rundunan kiyaye sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin.
To, a ƙarshe shugabannin ƙasashen duniya na ta ci gaba da aika sakonnin ta'aziyya bayan mutuwar sarkin da aka ce ya fi kowane sarki daɗewa yana sarauta a duniyan nan, wato sarki Bhumibol Adulyadej, wato sarkin ƙasar Thailand kenan, wanda ya rasu yana da shekaru 88 a duniya, wanda kuma aka ce galibin mutanen ƙasar shi su miliyan 67 ba su taɓa sanin wani sarki ba a rayuwarsu illa shi. Marigayi sarki Bhumibol dai ya hau gadon sarautar ƙasar tasu yana matashi ɗan shekaru 18 ne kacal a shekarar 1946, ma'ana mutumin ne ya share zunzurutun shekaru 70 cif yana sarautar ƙasar tasu ta Thailand.
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zan faro rahotannin namu ne daga Jamhuriyar Nijar, inda ministoci da hafsoshin rundunonin mayakan ƙasashen tafkin Chadi da suka gudanar da taro a Yamen, babban birnin Nijar, domin duban ayyukan da sojojin haɗin gwiwa a yaƙinsu da suke yi da Boko Haram. Ga su da Mummuni Barma da ƙarin bayani.
Waiwaye akan irin ayyukan da rundunar haɗin gwiwa mai kunshe da sojojin yankin tafkin Chadi, wato Nigeria, Niger, Cameroon, Chad da Jamhuriyar Benin shine makasudin wannan haɗuwa ta ministocin tsaro da hafsoshin rundunonin mayakan waɗannan ƙasashe. A nan jami'an na son nazari ne akan zahirin halin da sha'anin tsaro yake ciki a yau a yankin da ke fama da hare-haren Boko Haram, bayan zartar da wasu matakan da aka ɗauka a yayin wani taron da ya gudana a watanni huɗun da suka gabata. Hasimi Masaudu shine ministan tsaron ƙasar Nijar.
Da muka yi taron nan jami'a, akwai garuruwa da yawa cikin Najeriya da ke ga hannun Boko Haram. Yanzu don an amsa su don bayan gama aiki da muka yi kuma a ƙasar Difa, kuma ana nan ana jin sauƙi yanzu ke ba a ganin su mun kakkashe su. Dai mun san dai yaƙi yanzu ba su da ƙarfin da suke da da, kuma mun ɗauko aniya wangare nan zamu ɗauko aniya mu ƙare yaƙi.
Duk da irin waɗannan nasarori da aka samu a garuruwan da rundunar ta CBLT ta sanar cewa ta karɓe daga hannun ƙungiyar Boko Haram, akwai wani ƙalubale na daban da ke gaban ƙwararru a fannin tsaro, inji injiniya Sanusi Imrana Abdullahi, sakataren zartarwar ƙungiyar CBLT.
Guraren da aka ƙwato akwai ƙananan matsaloli a ciki, mutanen nan sun binne nakiyoyi ba a kyakkyawan gyara gurin ba, matsala ne. An kori Boko Haram kuma kazo kuma nakiya ta kashe ka, saboda haka wannan kokarin ake yi tukuna. Akwai ƙwararru a cikin sojojinmu wannan suke da kayan aiki da kuma training yadda za su je su duba su ga ina ne ake da wannan nakiyoyi ko kuma karafa da su kace mutane ana ciccire su.
A can baya shugabannin rundunar ta haɗin gwiwar ƙasashen CBLT sun koka akan rashin kuɗi a sakamakon rashin cika alƙawari daga abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa. To kome ake ciki watanni hudu bayan wannan korafi?
To gaskiya mun sha fada cewa abin da muke amfani da shi shine kudin da shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya bayar dala miliyan 88 dama ya alƙawarin 100 saura 14 in ya samu dama zai bayar. Amma dai kasashen duniya da suke ta fada mu dai bamu gani ba, amma an ce sun ba wa kasashen mu taimako wannan suke cewa bilateral.
Malarta taron sun yi amannar cewa samun haɗin kan jama'ar da matsalar Boko Haram ta afkawa garuruwan su a kasashen na Najeriya, Niger, Cameroon da Chad na da matukar muhimmanci wajen samun nasarar wannan yaki da wasu ke yi wa kallon wankin hula. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Barma. A Najeriya kuma mutane da dama ne suke ci gaba da bayyana ra'ayinsu game da karɓo matan ciba guda 21 a hannun Boko Haram ɗin. Ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana akan wannan ita ce shahararriyar 'yar siyasar nan, Hajiya Najatu Muhammad, wacce ta tattauna da abokin aikinmu Sahabo Imamu Aliyu.
A yau muka wayi gari da labarin cewa an saki ƴan matan Chibok 21 a tattauna da gwamnati ta yi da waɗanda masu shiga tsakanin da sauransu. Mene ne ra'ayinki game da wannan sakin?
To alhamdulillahi sai mai wa Allah godiya, daman abin da isa ba a sako su ba da an yi abin da ya kamata tuntun. Ina ga da bai kamata a ce sun kawo iwaraka ba. To ai da cewa suka yi ba za ma su yi magana da ƴan Boko Haram din ba.
So, wannan gwamnati?
Gwamnati, ta fito da farko, sannan daga baya kuma ta zo ta ce ita ta miƙa wa Majalisar Ɗinkin Duniya.
Abin da take cewa ba tana so ta san tabbatun wakilai, saboda a bayan naje an damfari gwamnatoci da suka wuce ana ta karɓan kuɗaɗe da sunan neman sakin a saki ƴan matan wataƙila.
To sun yi wannan ɗin, amma dai mu abin da kawai za mu ce alhamdulillahi, kuma ya kamata waɗanda suka taimaka aka sako yaran waɗanda suka yi wato. Shiga
tsakani ko?
Yan tsakanin mu ne musu godiya, alhamdulillah, kuma ya kamata a ci gaba dai.
Hajiya Najatu, abin da ake taɗi daga kafafen yaɗa labarai na sada zumunta da gidajen rediyo da jaridu da sauransu, babu kaman hira da uwar gidan shugaban ƙasa Aisha Buhari ta yi da takwarar aikinmu da za mu ce a wata ƙasa daban, inda ta yi ƙorafi game da cigaban wato aikace-aikacen wannan gwamnati da waɗanda suke tafiyar da wannan gwamnati. Ban sani ba ko kin saurari wannan hiran, menene ra'ayin game da abin da take cewa daidai cewa waɗanda suka bauta jam'iyya ba su suke mulkin Najeriya ba?
To shi General Muhammadu Buhari ma yanzu ba shi yake mulkin Najeriya ba, shi ne magana ta gaskiya. Duk abin da Aisha Buhari ta faɗa gaskiya ta faɗa. General Muhammadu Buhari, mutane ɗaruruwa sun mutu saboda ya yi mulkin nan. Ya gwada sau huɗu mulkin nan, amma ya tuna da ɗaruruwan ma mutanen da suka mutu saboda shi. Ya tuna da an kassara mutane da yawa saboda shi. Kuma a duk duniya, in ka kalle shi a addinance, ko kuma ka kalle shi a yanda rayuwar ɗan Adam take a kata nan Amerika, waɗanda ƙasashen da suka ci gaba da harkar gwamnati da harkar siyasa, ba a taɓa yi a rayuwar ɗan Adam inda za a ce waɗanda suka zo aka yi gwagwarmaya da su, aka sa gwamnati, aka kafa gwamnati, ka ce ka rabu da su, ka manta da su. Magana da Aisha ta faɗa gaskiya ne.
Amma Hajiya, a nan Amurka ba waɗanda suke bautar jam'iyya ba sa yi don suna jiran mukamin gwamnati.
Sai an faɗa maka. Ba gwamnatin da hatta American nan, misali barin baka na su Obama, lokacin da su Obama suka yi gwagwarmaya, ai na san ko da su Clinton sun yi ta gwagwarmaya, bai ɗebo mutane daga cikin waɗanda suka yi gwagwarmaya ya saka su a cikin harkar mulki ba, ya danganta da inda aka saka.
Amma alal misali ai kin ga in ta hamayya ce ai Hillary Clinton ba ta tare da shi.
A ba ta tare da shi, amma ai Democrat ce.
Democrat ce.
Kuma da ta zo ta faɗi. Da ta zo ta ci kamar yanzu abin da shi wannan yake mata wannan wanda ta kayar a primary election.
Bernie Sanders.
Yanzu ba shi yake fita yake mata campaign ba? Ba da shi ake gwagwarmaya ba ke nan?
To amma karki mamaki a gama wannan ba ki ga Bernie Sanders ya karɓi mukami ba?
Ba magana Bernie Sanders nake maka ba, magana nake maka na cewar duk duniya wanda aka yi gwagwarmaya da su, in ba a ba su mukami ba ana ba su kwangila.
A Hajiya, ba a ba su mukami ba tilas ba ne. Zan baki misali, wanda shugaban jam'iyyar Democrat a nan Amurka, Howard Dean, wanda shi ya reni jam'iyya Obama ya komai gama, ko allura ba su ba shi ba. maganar gina ƙasa ake ba maganar kowa ya samu mukami ba.
Very good. Maganar gina ƙasa ake da wa zaka gina ƙasa?
Da ƴan ƙasa.
Eh da ƴan ƙasa zaka gina amma in ma zaka dauko wanda ba ai gwagwarmaya da shi ba ya kamata ka dau ba kawai ka cankal ka dauki mulki ka ba dan uwanka dan yana dan uwanka ba.
Hajiya wane ne a gwamnatin Buhari?
Mamman daura.
Bai da mukami ai.
Bai da mukami amma kai ka sani Najeriya kowa ya sani yau ba abinda zaka nema a ƙasar mu ka je gurin General Muhammadu Buhari sai dai ka je gurin Mamman daura. Kuma Chief of Staff din nan da muke da shi shi Abba Kyari yaran Mamman daura ne Mamman daura ne ya dora shi a gurin nan kuma Abba Kyari yau Buhari zai ce ai abu yace ba za a yi ba ba ma zaka je neman abu gurin Buhari ba komai a office din Abba Kyari yake minister ba ka da ikon ka ce zaka je kaga shugaban kasa sai dai ka buta Chief of Staff sai Chief of Staff ya
haje Najatu ko anan Amurka baka ganin Obama sai kaga Chief of Staff
eh to a America ka ce America yana da cikakken iko shi yake ikon ba dan wansa yana ko yake ikon kasa
Nigeria ba mu nono
kuma jalla sanye da aiki Malam Sahabo da bakwarka wayan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC to yanzu kuma sai a kimtsa a ji shirin lafiya uwar jiki wanda Jummai Ali za ta gabatar
lafiya uwar jiki babu mai fishi dake wannan ko shakka babu shin ma sauraro ko kun san akwai cutar da take sa fatar jikin mutum ta daye kamar na kuturta jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki assalamu alaikum Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin gani ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya
alhamdulillah ina lafiya hajiya
to likita za mu fara ne da wasiƙar da muka samu daga wajen Habubala mai wanki da guga tsohuwar kasuwar Daura
to
yayi tambayoyi da ƴan dama
to hajiya
ta farko yace wai shin sabro yana rage jinin mutum ba san ko ka fahimci me yasa sabro ba
abin me yasa ban so ba abin
da yake da sabro ba to ni ma ban gane ba to malam ina fatan malam Habubala mai wanki da guga a can tsohuwar kasuwar Daura idan kana kusa daga ni har likita ba mu san menene sabro ba ko kuma sobaro da yake nufi to tunda bari dai mu muna fatan dai zai sake rubutowa
eh muna fata dai kira mu
yawa to da ka san na ce maka yayi tambayoyi da ƴan dama
eh gaskiya ne
to tambayar sa ta biyu yace wai yakan ga wasu suna sa tabaro gilashi na ido saboda yin karatu ko kuma rubutu ba tare da likita ne ba su izini ba shin ba wata matsala idanun nasu
to wannan kin san yawanci abinda mutane ke irin wannan bai da adewa abinda mutane ke yawanci ba su iya ganin rubutun ne don yakan kanana to su wadannan tabaro din sukan ƙara girman rubutun ne amma bai kamata mutum ya rinka amfani da su kon lokaci na tafiya ko yana aiki ba indai mutum bai gani sosai ga baki ɗaya to ya kamata ya je wurin likita a gwada shi
to likita ka ce ba matsala sosai gara ka fito mana ƙoro-ƙoro mu gane
eh indai mutum na samun wahalan karatu da ko karanta abu haka ya kamata jiwon likita a dubi idan su domin akwai abu da ke faruwa shi wannan kwayan idon da ke da ana kiran shi lens a cikin idon mutum to wani lokaci akwai wasu wanda ba su iya sa yanda za ka iya ganin abu sosai
a takaice dai likita
ba ka wani irin glass da zai sa ka rinka gani
sosai eh to bari ka fito masa baro-baro a takaice dai bai kamata mutum ya je dan radin kansa ya sai glassin ba gare ya je gun likita
eh gare ya je gun likita ne ya fi amfani eh gaskiya ne hajiya
yawa to malamin ya zake wata tambaya
to
yace wai yana gani wai ranan da idan an haifi yaro ranan da za a mishi suna sai ya ga wanzamai suna yanka suna sanya wuka ana yanko wani abu a cikin makogaron jariri ana ce masa hakkin wuya wai idan ba a fitar ba duka abincin da ya ci zai yi amansa shin hakan gaskiya ne
a ba gaskiya bane hajiya
to da farko ma
yawanci bai kamata a rinka cire abubuwan nan ba. Akwai ɗansu yara waɗanda kamar irin su belibel muke kiransu ko ne,
ko hakin wuya,
da hakin wuya da sauransu. In ba dai suna da wannan lalura ba, yawanci a nan ƙasashen likitoci ma sun sai kada a tabi komai na yaro, a bar shi yadda Allah ya kawo shi duniya.
Yawwa.
In dai wani abu ne ya faru bayan da ya so ma girma, akwai ɗansu yara wanda aka haife su akwai laluran da suke samu. To wannan ya faru dole a je wani likita a duba, amma in ba wani lalura a kyale su yadda Allah ya yi su.
A to shi ma ya kara da cewa wai ana iya kokarin yanke wani abu maimakon belan ma a yi kuskure.
Maimakon a yi gyara sai a yi ɓanna.
Yawwa.
Saboda haka bai kamata a yi irin waɗannan ba, wannan abu al'adarmu ne da ya kamata mu daina hajiya.
To sannan kuma ina ganin ya yi maganan al'adar nan da wasu suke ma 'ya'yansu kaciya, tunda ya ce ana wai kuma ana yanka wani abu daga gaban mace.
To wannan na gaban mace din shi ma bai kamata a yi ma mace komai ba.
Kaciya kenan.
To wannan ba shi da amfani, wannan yana kawo ɗansu irin abubuwa da yawa da ma suna da yawa hajiya, zai su yoyo ɗansu ma zai tafi yadda suka zai mahaifansu da sauransu hajiya, saboda haka bai kamata a yi wannan ba.
Ko kuma su kamu da ciwon yoyon fitsari ba?
Wannan su ya ta ɗiga kowane lokaci, to wannan ba shi da amfani.
Ka san wai ya ce wai an ce wai idan wai ba a yanke ba wayan ta girma zai hana ta saduwa da mijinta.
A wannan duk ƙarya ne hajiya.
To Allah ya kyauta.
Wannan ba gaskiya ba ne hajiya.
To. Yau dai ina jin kusan filin tambayar shi za mu ansa, tambayoyin nashi suna da yawa.
To hajiya.
Ya ce wai gaskiya ne ciwon asma da ciwon ƙanjamau da kuturta ana iya gadinsu?
Ciwon ƙanjamau. Ana iya samun su, in dai ka aure mutum ya aure, in ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aure ɗin yana da shi, mutum na iya kamuwa da shi.
To.
Ƙanjamau kenan.
Asma fa.
Asma. Na azma shi wannan waɗansu yara in dai akwai ƴan uwa da suke da shi yana wani lokaci na iya samu, amma yawancin su so mu girma yakan rabu da su.
To kuturta kuma fa?
Kuturta wannan shi wani ƙwayan cuta ne wanda da ake kira bacteria wanda mutum ke iya kamawa. To wannan shi ma yanzu kusan domin yanda magungunan kewa ai yanzu ba shi ma da yawa, wannan ba a gadon shi haka.
To a saboda haka shi ƙanjamau ɗin ma ba gado ake ba, sai dai idan wani idan abokin miji ko mata ɗayansu yana da shi zai iya ba ɗaya.
Zai iya ba ɗaya.
To baya ga haka ko kuma an ɗora mutum jini ko?
Ko an ɗora mutum jini ko kuma irin mutane masu mugun halayen da suke makansu alluran ƙwayoyin mugayen ƙwayoyin nan da ake allura da su.
To Allah ya kyauta.
To wannan ana iya kamuwa da ta wannan.
To ina fatan Malam Habu Bala yana kusa domin tambayar shi ta farkon nan ba mu gane ba, muna fatan zai sake rubutowa kila in ya bayyana mana ainihin meye kila za ka gane ko kuma ni zan gane.
In ya bayyana mana zan insha Allah za mu gane hajiya.
To likita sai kuma wasiƙar Muhammadu Maraya Silabus ne? To.
To.
Unguwan TV. A can akwatin gidan waya 20 lafiya jihar Nasarawa.
To
ya rubuta wasiƙar ta daɗe da yake ka san mukan yi ƙoƙarin yin adalci, wasiƙar da muka fara samu ita za mu karanta.
Gaskiya ne.
To ya rubuta wasiƙa ya ce wai don Allah ka taimake shi, yana fama da ciwon baya, ya yi shekaru 15, yana mishi zogi, yana kuma murɗa masa ciki, baya jin daɗi. Shi yasa ya rubuto wannan wasiƙan, ko za ka faɗa mishi maganin da zai iya amfani da shi? To da yake wasiƙar ta ɗan jima kafin mu zo kanta, in dai mutumin yana kusa ma to ciwon bayan ya fi shekaru 15 kenan.
Ya fi 15 to
likita wacce ansa za ka ba Malam Muhammadu?
Ansa na farko kin san dai ba mu faɗan magunguna da za a yi amfani da su ko wani irin ciwo ne, ba mu yi haka.
Don ka a yi ma mutum ɓarna.
Don ba mu tabbatar ta rediyo ba yanda za mu tabbatar da abin da ke samuwa daga mutum ko wani irin ciwo yake da shi, don waɗansu ciwuwwuka suna da alaka da juna. Saboda haka ba mu da magani. To malamin na da ciwon baya ne kuma yace cikin shi na murɗewa. To akwai wani ciwuwwuka da suke faruwa yanda za ga mutum ko yana da ciwon ƙoda, wani lokaci za ga mutum na da ciwon ƙoda ko wurin mafitsara, to wani lokaci zai kawo mutum ciwon baya.
Au to
waɗannan suna faruwa haka.
Wato shi yasa yake jin zogi kuma cikin shi ya murdawa?
Eh, wani lokacin ya murdawa kuma duk akwai inda suke har domin wadansu akwai irin jijiyoyi wanda ake kira na suka har haɗu wani lokaci. Saboda haka in dai cikin na zuƙiya ko ne su ma zuƙiya na ciwon ja, to akwai wani abu da kuma yake faruwa.
A saboda haka
kamata a je wani likita a gwada shi sosai.
Akwai takamaiman likita da zai je ne ko koyi kamar yadda ya rubuto mana wasiƙan idan ya je haka zai yi bayani?
Eh, je kurin ko wani likita ne za a dube shi. In dai abin ya tsanani akwai likitocin da suka gwanince akan wurin a wadda dan adam mafi tsara, sannan wanda za su iya bashi magani har na baya din ma.
To,
inda kuma ciwon bayan ne kawai ko kuma duk wannan tsugan cikin kawai haka ne din kawai ya faru ne kawai ba wanda ba yi da wani alaka da ciwon bayar, to za a kwada su magunguna da za a iya bashi, a kwada su irin abubuwan motsa jiki da za a ce wanda za su taimaki ciwon bayan.
To Allah,
kuma inda yana ciwon baya kin san kullum muna ba mutane shawara, inda kana ciwon baya kada ka kwanta akan katifa mai taushi.
Eh, to amma
lokaci ka kwanta a ƙasa.
Eh, to amma likita tunda ka ce tana yiwa alamar wata cuta ne, gare da yaje a duba shi.
Gare yaje a duba shi, wannan ya fi amfani ka.
Tunda kila in an duba shi din aka gano ko meye ma kila ya rabu da ciwon baya.
Eh, zai iya rabuwa da ciwon baya, gaskiya ne Hajiya.
To Allah Ubangiji ya sa a dace.
Amin amin.
To shi kuma Malam Sagir Tanko a can unguwar Wadata ƙaramin hukumar Takum ta jihar Taraba Najeriya.
To,
yace waɗanne alamomi ne mutum zai gane ya kamu da ciwon gyambon ciki?
To, abinda alamomin na farko, wallahi ga cikin ka na ciwo sosai.
To,
to wani lokaci kuma akwai ɗansu alamomi, wani lokaci in ka ci abinci zai wani lokaci kan rage tsananin sa, amma da ka dan so majima sai rinka ciwon ya so mu kamuwa. Waɗansu ma suna amai, kuma waɗansu ma an yi tsanani za a kai bayan gida sai zama baki kirin.
Subhana.
Eh, to wannan kana wannan dole kai sauri ka je wani likita abin don shi gyambon wani lokaci kan so majini a ciki.
To dan ya ma ce wai jin yunwa akai-akai shi ma alama ne?
Eh, inda ka ci abinci ka ɗan kowane lokaci da ka soma jinwa kana jin cinkin da na maka ciwo sosai.
A'a, ce ba ciwo ciwon ciki ba, ce jin yunwa.
A jin yunwa ba alama ba, jin yunwa a kowane lokaci mutum na kan jin yunwa an dai bai ci abinci ba.
A'a, ya ce akai-akai.
Eh, akai-akai, inda kana jin yunwa kuma da ciwon ciki mai tsanani to.
To shi ne alama, amma idan jin yunwa haka ne ba wata alamar gyambon ciki.
Idan jin yunwa ne kawai haka, wannan ba alamar ciwon gyambon ciki ba ne.
To ana da iya warkar da gyambon ciki kwata-kwata ko?
Eh, ana iya warkar da ciwon gyambon ciki kwata-kwata. Kin san abin da muke ba mutane shawara, in mutum ya je wani likita ya tabbatar an ba shi magani kamar guda iri uku. Wannan aka ba shi magani ɗaya wanci bai warkar da shi.
Iri uku ɗin nan da zai sha kamar yadda muka sha yin bayani kenan.
Eh, domin shi ciwon gyambon ciki akwai wata kwaya da ke kawo ciwon ciki. Akwai gyambon ciki ɗin, akwai wani kuma wanda za a rage ƙarfin shi wani ruwa da ke zuba a cikin cikin ɗan adam.
Da ke cewa
an gyara su kafin kawai.
To idan kuma mutum ya aka ba shi magunguna ne ya warke, waɗanne abubuwa zai yi kiyaye don kar ya sake kamuwa da ciwon?
To abin da ya kamata mutum ya yi, in dai mutum na ya warke, in za ka ci abinci kada ka rinka cika cikin ka tatil-tatil haka.
To likita, lokaci ya fara ɗaga mana hannu, a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu. Sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To a gaida Hajiya Jummai Ali da Dr. Ladan. To jama'a, sai dai kuma muna aikin gafara, ba za mu iya kawo labarai a takaice ba saboda ƙarancin lokaci. To duka dai inda muka zo da shirin namu na wannan safiya ƙarshe kenan. Wato wannan shirye-shirye sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, sai kuma lokacin hantsi kenan, karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku ji mu ɗauki da wasu sabbin labarai da rahotanni da shirye-shirye da za mu kawo muku, kuma mu karanto wasu sakonninku. To kafin mu yi sallama da ku, muna taya iyalan Dr. Garba Shehu Matazu da Alhaji Tijjani Yusuf murnan shirin da suke yi na aurar da 'ya'yansu Shu'aibu Tijjani da Dr. Suraiya Matazu, wanda za a yi a ranar Asabar gobe kenan karfe 1 da rana a masallacin An-Nur da ke Wuse 2 a birnin Abuja. Allah ya bada zaman lafiya ga ma'auratan, amin summa amin. Yanzu kuma a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Aliyu Mustapha Sakkwato da mai bada shiri Solomon Abu da kuma injiniyanmu na wannan lokaci Baba Yakubu Makeri, nake sallama da ku a huta lafiya.